tunda yake a cikin kana ganin cewa
kun ka tabbatar da shi. Na'am.
Dan ba shine wanda yake hikima radio hikima ne.
Shi abin da ake nufi da azzan shine kai itikadin abu akan abin da yake tare da halatta cewa kishiyarsa za ta iya afkuwa, amma wannan halaccin da kake yi ba mai ƙarfi ba ne, murjuhi ne. Shine kamar misalin ganin wata ɗin, shaidu guda biyu suka zo suka yi shaida cewa sun ga wata, kuma ga shi yau rana 29 ne, zai duban fari. Ka gani yardarka da cewa sun ga wata ba shaidar su ba ilimi take tabbatarwa, ba kafi bace, domin zai iya yuwa ya zamanto sun yi kuskure, zai iya yuwa su zamanto kan cewa sun yi ƙarya. To wannan shaidar da suke bayarwa tufidu zan, wato abin nan ka yadda da maganar yaddarka ta fi rashin yaddarka, amma akwai yuwuwar ya zamanto baka yadda din ba. An fahimta? Shine azzan. Waɗansu wani lokaci sukan ce masa azzanun rajis. Shine wato abin da yake nake cewa idan aka zo aka gaya maka abu, imma ya zamanto ka yi imani da shi 100%, shine alqaf, shine al-ilm, sawa'un al-ilmun nazari ko al-ilmun daruri. Idan baya buƙatar dalili, ilmun daruri ne. In kuma yana buƙatar tunani da dalili, ilmun nazari ne. Amma in ka ji abin ka yi imani da shi 100%, kamar abin da kaje ka gani da kanka. An gane? Kamar abin da jama'a mutawatirai mutanen Kano gabaki ɗaya a ce gabaki ɗaya dukkan unguwannin Kano a ce an ga wata. Kowace unguwa ta Kano a ce an ga wata. Ka ganin wajen yufidul qaf ya zamanto tawatur ne. Baka ko shakkar cewa zai yiwu a ce ba a ga watan nan ba. Wannan shine al-qaf, kuma shine ake cewa al-ilm. Abinda ake cewa kuma azzan shine wanda yake ka yadda da abin yaddarka ta fi rashin yaddarka yawa, ka yadda amma ba ta kai 100%, ba wato daga 50% zuwa 99%, duk wannan azzan ne. Ko yaushe dalilai suka ƙara yawa, ko yaushe imaninka yake da ƙara ƙarfi akan wannan magana. To wannan shi ake ce masa azzanun rajih. Mataki na uku shine ashak, a zo a gaya maka magana wanda ya gaya maka majhulul hal, baka san shi ba, sai kai tawakkufi, saboda ta yi gaskiya ne, ta yi ba gaskiya ba ne. To wannan shi ake cema abin nan a istiwa'ut tarafain, istiwa'ul ihtimalai, ko janibin yarda yana da nasa, janibin rashin yarda ma yana da nasa, kuma babu wanda ya yi rinjaye akan ɗaya. Wannan shi ne ashak. Mataki na ƙarshe kuma shi ne alwaham, wanda yake a zo a gaya maka magana, wanda ya gaya maka ɗin ba shi da wata alama ta karɓar maganarsa, bal alamar rashin karɓan ma ta fi rinjaye. Na uku kuma, na ƙarshe kuma shi ne aljahal, wanda yake a zo a gaya maka abu wanda yake ka tabbatar kan cewa ba gaskiya ba ne, ƙarya ne. Wato abin nan gaskiya a cikinsa sifir ce, sifiri ne a cikin ɗari. To wannan yana da muhimmanci, saboda duk maganganun da muke ta yi a wancan darasin da ya wuce shi ne a kan hadisi. Hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya zo ta hanyar mutawatiri aka ce yufidul ilma daruri, saboda wani lokaci za ka ji sun ce yufidul qaf'a, wato ai ma'ana ana a yanke an yi imani, ana da yaƙini cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa. An gane? Shine al-hadithul mutawatir. Sauransa kuwa al-hadithul ahad, yanzu abinda mutane masu yawa wanda yake ba yadda za a yi a halatta cewa a halatta a hankalce cewa za su yi kirkiro labarin nan, maganar da suka riwayar da suka zo suka kawo za ta yi daidai da abinda ɗaiɗaikun mutane suka zo suka kawo, ba za ta yi daidai ba. To abinda ɗaiɗaikun mutane suka kawo na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ake cewa al-ahad. To shi kuma a asalinsa menene, in aka zo aka gaya mana koda da isnadi ingantacce wajen malaman hadisi, shin shi ma za mu ce wannan yufidul qaf'a, cewa shi ma yanke ba ma ko shakka haka yake, tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ko ka dai za mu karɓe shi ne bizannin rajih, mu ce muna kyauta da zaton annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, amma ta yiwu akwai kuskure a ciki. To wannan shi ne suke cewa al-khabarul ahad yufidul zann. Shi asalinsa kenan, wannan shi ne asali wajen khabarul ahad. To amma akwai lokacin da zai zamanto abinda khabarul ahad dinnan yake bayar fa'id da ake samu daga cikin sa shine kan cewa yufidul ilma an-nazari ba ce ilma daruri ba saboda shi dalilin da zaka saka gane cewa hadisi in aka ruwaito shi ya kai munzalin da zaka iya katsai ka yanke kai yaqini akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa yana buƙatar ka san ilimin isnadi ka san susuwaye wanda suka ruwaito hadisin in ka san matsayin su to in ka samu wannan har sai kaga ya kawo maka yaqini baka ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana kaga kai a wajenka me wace fa'ida ka samu zanni ne ko ka ilmi ne ilmi ne amma ilmin nazari ne ko daruri nazari ne saboda wani wanda yake shi ba shi da matsayin ka a cikin ilimin ba zai samu wannan ilimin ba wanda ba shi da matsayin ka a matsayin ilimin hadisi ba zai samu wannan ba ko da an gaya masa ya gaskata wanda yake taklidi shi ba ahli ne na nazar ba ana maganar wanda yake zai iya kafa hujja ya san menene matsayin wannan abin da ya magana akai an gane to yanzu din maganar da shi Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake mana shine cewa shi a cikin akhbarul ahad wani lokaci akan samu wadansu ya zamanto kan cewa an sun kai matsayin da za a ce su ma abinda suka kunsa na magana ya kai matsayin qat'i an gane ya kai matsayin qat'i yaushe ake samun wannan malamin yace mecece ka'ida wanda take kaiwa zuwa ga wannan waye waye zai tuna abin da shi malamin ya gaya mana na'am eh daga ciki kenan amma akwai ka'ida magana a dunkule da ya faɗa don wannan misali ne yace a dunkule daga cikin akhbarul ahad za su kai matsayin da za su zamanto abinda ake za su zamanto suna matsayin dalalar su qat'iyya ce bil qara'in idha ihtaffa bil qara'in abinda suke faɗa kenan al khabarul wahid al muhtaff bil qara'in wato hadisi abinnan khabarul wahid din hadisi da yazo ta hanyar daidaikun isnadai idan ya zamanto an samu dalilai qara'in sune dalilai waɗanda suke kharijiya na waje alamomi waɗanda suka zo suka ƙara masa kaimi suka ƙara masa karfi sai ya zamanto ya kai wannan matsayin da zai zamanto yana gogayya da alhadisul mutawatir to shine yake daga cikin qara'in din na farko wanne ne ya ambata misalin sa na'am shine hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito me yasa wato kenan idan hadisi aka same shi a cikin sahihul Bukhari da Muslim ma'anar wannan magana ta Imam al-Hafiz Ibn Hajar shine hadisin dake cikin Bukhari da Muslim in su biyun wato muna yin yaqini cewa tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi hadisan nan shi ya faɗi maganan nan in aiki ne shi ya aikata in ikra in taqriri ne shi ya wannan taqriri in sifate ta Annabi sallallahu alaihi wasallam haka take babu ko shakka a ciki abinda fa ake nufi kenan ba a ko shakka ko da komai an kanta shakkar dan shine ma'anar yufidul ilma an-nazari an gane to yanzu wannan maganar ta me dan me yasa za a ce dan me yasa aka wani dalili ne yasa aka ba mu Bukhari da Muslim hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim wannan matsayi na'am to eh dai kenan saboda tsantsenin su wajen riwayar hadisi na'am shine wannan shine dalili mai gamewa saboda malamai gabaki ɗaya sun yadda da abin da ke cikin littafin sun yi ijma'i akan yadda da cewa abin da ke cikin wannan littafai ingantacce ne wajen dangana shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalili wanda yake mafi ganewa amma daga cikin sauran dalilan da aka faɗa shine kamar abin da malam ya faɗa malam Muhammad ya faɗa cewa akwai suna da tsantseni wajen riwaya sannan kuma me matsayinsu a ilimin hadisi cewa a imma ne matsayinsu wajen sanin hadisi da sanin illolin riwaya da kan cewa su ne masu kafa ilimin hadisin sannan kuma wanda akwai wani dalili wajen me wajen tamyizus sahih ga cewa su ne a sahun gaba na malamai wajen tamyizus sahih tamyizul hadisus sahih min ghairihi wajen su tace hadisi da ya inganta daga wanda bai inganta ba babu kamar su a'a ba ilmin daruri bane ilmin nazari ne dan qara'in din ba kowa ne yake da ahliyan samun qara'in din ba dole sai wanda yake yana da ikon yayi nazar din yana da ikon sanin ina dalilin yake kuma in ya samu dalilin yana da ikon ya fahimce shi ya kuma kafa hujja da shi ya zama ilmin a'a ilmin nazari ne shi kansa tunda ai ba daruri bane ba bisa larura bane amma ya zama to ilmin nazari tunda sai da yayi nazar din sai da abin da ake nufi da nazar sai da yayi tunani yayi tartibin dalilai sai da yayi binciken dalilai din ya samu dalilan sannan ya tabbatar da wannan a'a karfin sa ya kai abin da nake so ka gane shi yasa na yi maka wannan bayanin al ilmu daruri wal ilmu nazari dukkanin su ɗaya ne akan cewa dukkan su kaf'i ne amma hanyar da ake samun ilimin shine daban al ilmu daruri wanda yake kowa da kowa yana musharaka a cikin wannan amma al ilmu nazari shi kuwa sai kaɗan ne suke musharaka amma wajen kafa dalili wajen amfani da su wajen karfin su wajen dalili al mutawa wanda yake yufidul ilmu daruri da wanda yake yufidul ilmu nazari din matsayin su daya dukkan kowannan su yufidul qaf wato ba ana tabbatar da abin ba tare da cewa akwai tunanin cewa kishiyar ta zai iya faruwa ba an gane to daga ciki an yi togaciya a cikin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim togaciyar nan da aka yi wajen me ake togaciyar hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim malam ya ce akwai togaciya da aka yi to malamai da suka yi suka akan wannan hadisan menene matsayin wannan togaciyar da aka yi cewa ba su inganta ba ko kuma me wannan ina gani yana buƙatar bayani zan ƙara wannan bayani abinda ake nufi da togaciyar da malam ya faɗa ko kuma ko na ga wani ya ɗaga hannu
ina buƙatar hanya bi
Na'am. Ta wannan bayanin intiqadin ne. Bari na samu wanda bai amsa bismillah wala. Alaikum
assalam. Abin da yake faruwa lokacin da ake cikin malam yayi a nan game da wannan hadisi.
Na'am.
Saboda shi ne hadisin abu wasu hadisai da wasu malamai sun san da shi ne da ke daga kasancewar matakin da Bukhari ya kawo a cikin kitabun sa. Da cewa me ke matakin
ba su kai sharaɗin da suka sa ba to ni dai har yanzu dai ban malam bismillah kawai shi ne naka shi ne na ƙarshe bayan nan shi kenan sai ne abinda ake nufi da batun yau abinda ake nufi da batun togaciya da suka yi shi ne cewa ai dan me yasa muka yadda da Bukhari da Muslim akan cewa hadisansu suna da wannan matsayin ana tabbatar da cewa ingancin dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafi ne dalili mun ce dalili mafi gamsarwa shine cewa al'umma sun karbi abin da ke cikin hadisin gabaki a cikin littafin guda biyu gabaki daya ko talaqqal umma bil qabul to shine aka ce to amma banda hadisan da aka yi musu intiqadi kaga in kace al'umma gabaki daya sun yadda da abin da ke cikin Bukhari da Muslim mutane za su ce maka a'a wannan ban yadda da abin da ka faɗa ba dan akwai malamai waɗanda suke bajiman malamai wanda maganar su ba za a shure ta ba sun zo sun yi suka akan waɗansu hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim saboda ka dan me zaka ce al'umma ta yadda dukkan abin da ke cikin Bukhari da Muslim bayan an samu hadisai da suka yi wannan to shine sai shi Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya to banda waɗannan hadisan wanda suka kididdiga gune 200 da yan kai banda waɗannan hadisan mun je mun fitar da su su waɗannan wannan ijma'in da aka yi wajen tabbatar da abin da ke cikin da Bukhari wa Muslim zamu ce wannan bai shi abin nan ba su shiga ciki ba saboda an samu ba daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi intiqadi suka yi suka akan cewa ba su cika sharadin da Bukhari ya sa ba ba wai ba su inganta bane ba fa ba su cika sharadin da Bukhari da Muslim suka sa ba shi yasa ne kuma malamai nawa muka ce sun yi wannan akwai addar qutni da kuma Abu Mas'ud al-Dimashqi da kuma Abu Ali al-Jayyani su uku ne suka yi wannan kaga inda zaka gane cewa ba wai akan ingancin hadisan suka yi suka ba yaya sunan littafin Dar Qutni da yayin wannan maganganun akai ya kira littafin sa al-ilzamat wa tatabbu kashi biyu ne ya kasa littafin nasa al-ilzamat wato ya lizimta musu hadisai da suka cika sharadin su amma ba su ruwaito su ba an gane wato dukkan sharadin da Bukhari da Muslim suka sanya na ingancin hadisi da karban sa ga su sun samu a cikin waɗansu hadisai amma ko ba shi Bukhari da Muslim ba su ruwaito su ba sai ya kawo irin waɗannan hadisan to wannan menene za a yi ma Dar Qutni jawabi akan wannan ba su lizimta ma kansu cewa dukkan hadisin da ya inganta sai sun fitar da shi ba saboda ka dan ka kawo mana ka ce dole mu sa wa'annan hadisai wannan bai lizimta ai ba mu ce maka dukkan hadisai sahihi za mu sa ba Imam al-Bukhari yake cewa ya ka bai kawo wani abu daga cikin littafin sa ba sai abin da ya inganta ya bar hadisai ingantattu da yawa mahafatat tul saboda kan littafin ya tsau ya girma na biyu kuma shine at-tatabbu shine ya bibiyi hadisan da suka kawo yace ku kai a shekhuna Imam al-Bukhari kai shekhuna Imam Muslim ka kawo wannan hadisin bayan kai kuma a bisa sharadin da ka sa wannan hadisin bai kai sharadin ka ba to shine ɗaya gefen ba wai akan cewa bai inganta ba akan cewa bai kai sharadin da ya sanya masa ba haka nan ma Abu Mas'ud al-Dimashqi yayi da Abu Ali al-Jayyani su kam su wajen ɗaya janibin suka yi tatabbu'in suka yi ba ilzamin suka yi ba an fahimta to wannan shine aka ce za a iya cire waɗannan amma tare da cewa a maganar gaskiya ƴan baya malaman baya da suka zo suka ga abin da Bukhari yayi suka ga irin abubuwan da su Dar Qutni da su waɗannan malamai da suka yi suka akan hadisan nasu suka yi suka je suka auna suka dawo sai suka kanta ai duk kusan duk abin da suka faɗa gaskiya daidai yana tare da Bukhari da Muslim amma to inda yana tare da Bukhari da Muslim me yasa waɗannan suka yi shine suka ce ai fa'idar dan ka tabbatar mana da wannan wata hikima ce ta Ubangiji hikima ce ilahiya cewa tare da cewa waɗannan malamai sun yi littafan nan nasu malamai suka ga littafan nan nasu suka gamsu cewa duk abin da ke ciki sun sallama musu yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka samu waɗansu suka ga kan cewa a'a daga ciki akwai waɗanda za a dube su aka ware ƴan kaɗan ɗin nan da za a dube su da aka zo aka ga abin da su suka kawo da hujjar su malamai da suka zo suka gwanaye da suka san irin matsayin ilimin waɗannan suka zo suka auna sharadin Bukhari ɗin da abin da yayi da abin da Dar Qutni da su Abu Mas'ud al-Dimashqi suka kawo sai suka kancewa ai abin da Bukhari da Muslim ɗin yayi yafi daidai bisa abin da Dar Qutni da sauransu suka yi saboda haka kaga me ya ƙara mana wannan akan Bukhari da Muslim ya ƙara mana yaqini akan su cewa tare da an zo an abin nan an jinjina su aka same su daram yafi a ce kawai an sallama ne an karba gara ma da aka samu waɗansu sun zo suka yi suka akai aka duba sukanan tasu kuma aka kan cewa maganar da suka kawo ba ta da asali ba ta da ƙarfi za ta iya rushe abin da Bukhari da Muslim suka kawo saboda haka wannan ya nuna ƙarin wato ƙarfin tabbatar da cewa hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim din nan sun samu waɗannan ƙara'in ɗin da ake nema na kan cewa a tufidul qabd an fahimta na'am eh mana ai hadisi muttafaq akwai su shine ai Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa guda wajen 70 da wani abu wannan ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim guda 110 Muslim ne kadai ya ruwaito su guda wajen guda 80 da wani abu Bukhari kadai ya ruwaito su wanda ko suka yi ittifa suka zama to muttafaq alaihi kamar guda 70 ne duk waɗanda suka keɓanci Bukhari sawa'un wanda suke muttafaq alaihi ko kuma wanda Bukhari ya kadaita da ruwaito su wato hadisai guda wajen 150 da wani abu dukkanin su Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo su a cikin Muqaddimar Fathul Bari juz'in farko na Fathul Bari shine Al-Hadith Sari ya kawo a ciki ya bi hadisi hadisi kowane hadisi ya faɗa abinda Daruqutni ya faɗa ya faɗi kuma jawabin sa akai ya tabbatar da cewa abinda Buhari ya kawo shine daidai ko dai illar da ya faɗa ba illa bace ko kuma sukan da ya kawo baya lazimtar Buhari jawabin yana nan na wanda kuma suka kebanci Muslim shine wanda aka ce daga cikin malaman wannan zamani Sheikh Muhammad Sheikh Rabi' Al-Madkhali Muhammad Rabi' Al-Madkhali daga cikin malaman Jami'a Islamiyya a Madina a yanzu ya koma Makka da zama shine yayi ya dauki shi kuma na Muslim yayi kamar inda Ibn Hajar yayi shi ma yazo ya bibiyi irin abunda malamai suka ce irin su Nawawi da sauransu wajen jawabi na kariya ga sahih Muslim shi ma yazo ya ƙara nasa da nasa binciken ya fitar da littafin sa Bainal Imamai littafin yana nan shi ma an buga shi Bainal Imamai hadisan da Daruqutni ya kawo a ciki wanda suke a cikin sahih Muslim an fahimta saboda ka mutsallake wannan nuktar ko na'am wa minha al mashhur wa minha me yake minha abdamir ga me yake komawa na'am من الآحاد الحمد لله أحسنت بارك الله فيك منها من الأخبار المهتفة بالقرائن دقا تكين حديثي الآحاد وطن دا سكا سامد للن دا ذاسو كيسو يزواغا أو كيسو چي واتبت النبي صلى الله عليه وسلم نيفت أباقو شكا أتكينسو أكوي المشهور حديثي المشهور مين معنى منشي المشهور شيني وانديك مأخوذ من الشهرة daga wato wai abin da yake ya shahara ya dade to an san shi ya yawaita idza kanat lahu turuqun mutabayina salimatun min da'fir ruwa idan amma wannan ba kowane irin mashhur ba sai ya kayyade mana mashhur din nan da cewa shine wanda yake da isnadai masu yawa daban-daban abin da yake nufi da mutabayina din nan daban-daban ai zaka samu wani isnadin a cikin isnadin madani ne wani isnadin makki ne wani isnadin masri ne wani isnadin shami wani khorasani wato daban-daban an gane kuma su zamanto ka shar'i na farko kenan salimatun min da'fir ruwa kuma ya zamanto a cikin asanid din nan babu rauni ga masu riwayar ko wannan su wato aimantattun masu riwaya ne suka ruwaito babu du'afa wal ilal kuma babu illoli boyayyu zai zo mana ma'anar illa idan malaman hadisi suka ce illa me ake nufi da illa abinda ake nufi da illa wajen malaman hadisi shine wani sababi boyayye wanda yake ba zahiri ba zahirin hadisin in ka ganshi sai ka ce ya inganta amma akwai wata illa boyayya da ta nuna kan cewa hadisin bai inganta ba kamar hadisi da imamu Malik ya ruwaito daga malam Musa ibn Shihab az-Zuhri daga Urwa daga Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingida bayan witri kafin raka'atayil fajr amma dukkan kaga wannan isnadin in ka gani in ka zo zaka bi amintar ruwat ne zaka gansu isnadi ne ingantacce saboda imam Malik imam malam Musa Zuhri imam Urwa ibn Zubair imam haka nan ma Aisha radiyallahu anha ta bai da ma ba a magana to amma kaga zahiri inganci ne to amma akwai illa boyayya shine yawanci irin hadisi illa boyayya tana zuwa a hadisan mutane da suke ingantattun mutane to shine sai kaga sun fada cikin wani kuskure dan abinda aka samu aka saba da wanda yake amintacce ingantacce ba mai rauni wajen riwaya ba shine riwayar sa mustaqima ce ko ba haka ba to saboda haka idan ya kuskure ba kowa ne zai kula ba kowa ne zai gano kuskuren sa ba to amma malaman hadisi suka gane cewa akwai illa boyayya wannan hadisin akwai kuskure Imam Malik yayi kuskure yayi tsul da baka maimakon yace ba'da raka'atayil fajr sai yace qabla raka'atayil fajr domin sauran waɗanda suka yi ruwaya daga wajen Ibn Shihab az-Zuhri duk da yake ba su kai shi ba wajen kiyaye hadisan Ibn Shihab az-Zuhri duk abin da suka ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishin gidan da yake yi bayan raka'atayil fajr ne ba kafin raka'atayil fajr bane saboda haka Imam Malik da yace kafin raka'atayil fajr yayi abin nan subul da baka to kaga wannan ita ce illa boyayya wanda yake ba wanda yake gane ta sai manyan malaman hadisi yake shi da ake ce shi in ka ji malaman hadisi suna magana illa to irin wannan suke nufi amma dan aka dan a samu makaryaci a cikin isnadi ko wanda yake baya ba shi da hadda a cikin isnadi wannan ba sa ce mata illa in ma kaga sun ce mata illa sai dai sun fitar da illa daga cikin ma'anarta ta istilahi illa suna maganar ta ne wajen hadisin da ba shi zahirin sa tabbatacce ne ingantacce amma akwai wani sababi boyayye da ya suka a cikin ingancin sa to saboda haka al-hadithul mashhur inna da sifa nawa ya sifanta mana shi kafin mai hukunci akan cewa shi ma yufidul ilman nazari da sifa nawa sifofi nawa ya bashi sifa uku na farko bi turuqin mitabayina wato da asa da isnadai masu yawa daban-daban ya zamanto salimun min da'afir ruwa babu ruwa babu cikin masu riwayar babu du'afa babu masu rauni na uku salimun min al-ilal babu illa a ciki to in ya tara waɗannan sharuɗai guda uku to shi ma zai kai ya zuwa ga ai imani da shi akan cewa wannan abin nan yufidul ilma an-nazari وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي daga cikin malaman da suka bayyana suka yi shela suka ce su sun yadda sun bi sun yadda sun amince hadisi da yake da irin waɗannan sifar yufidul ilma an-nazari akwai Abu Mas'ud akwai Abu Mansur al-Baghdadi daga cikin malaman usulul fiqh da kuma al-Ustadh Abu Bakr ibn Furak Furak ne shi yasa yace mana da wani lokaci zaka ji ana ce masa Furak amma kaga nan shi yasa Hafiz ya kawo shi saboda kalma ce wacce take gariba yace dubban milfa ibn Furak ne al-Ustadh Abu Bakr ibn Furak daga cikin ulama'ul kalam da kuma ulama'ul usul cikin malaman usulul fiqh ne da kuma malaman tauhidi malaman tauhidi Abu Bakr ibn Furak daga cikin malaman ash'ariyya wa ghayruhuma da ma waɗansu daga cikin ba waɗannan malaman ba kadai akwai malamai da dama da suka fara ibn Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ma shi ma ya faɗi haka akan al-hadith al-mashhur wa minha daga cikin abinan hadith al-ahad alladhi yufid al-ilm an-nazari ko shine damir din hadin yana komawa zuwa gare shi ko ba haka ba al-musalsal bil a'immati al-huffaz al-mutqinin wanda yake yayi jerin gwano a wajen riwayar salimamai wato manya-manyan malamai al-huffaz makiyayan hadisi mahaddatan hadisi al-mutqinin masu isa matuƙa wajen tsantseni wajen riwayar hadisi masu itikani ya sabu suka yi salsila wajen riwayar hadisi abinda ake nufi da itikan wajen riwayar hadisi shine koyaya suka yi shakka akan hadisi ba za su karɓe shi ba kamar wata ran Imam Malik yazo ya samu wani malamin hadisi yana riwayar hadisi mutane suna tsaye da alluna suna ta rubutun hadisi suna ta rubutun hadisi sai aga Imam Malik yazo kawai da ya tsaya ya gabe ake kawai sai ya tafi sai aka ce ya Imam Malik wannan fa malami ne kaza yazo yana rubutun hadisi cha ai ba haka ake daukan ilimi ba itqani Imam Malik shine ya sanya yana ganin bai kai ahli ya dauki ilimi daga wajen sa ba shi yasa yake cewa wallahi na riski mutane 70 daga cikin malaman Madina kowanne daga cikin su idan ya zo aka sa shi a gaba ya sallal istisqai Allah zai shayar da mutane ruwa saboda salahatsa da matsayin sa na ilimi yake cewa amma ban karbi ilimi daga wajen su ba li'annahum laysu min ahli hadha ash-sha'n saboda ba mazuwa wannan ilimin bane ba su san shi ba ba ahalin sa bane mutum 70 to shi yasa ake cewa idan kaga Imam Malik ya ruwaito hadisi daga wajen mutum ko ba a san shi ba a dauke shi kawai amintacce ne haka Imam Ahmad yace saboda itqanin Imam Malik ba kowa ne yake ahli ya karbi ilimi wajen sa ba sai wanda ya san ya isa ya san martabar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai da riwaya daga wajen sa shine in ka ji malaman hadisi sun abinna sun ce ma abinna ahl abinna thiqatun mutqin in suka ce abinda suke nufi da mutqin kenan wato mai tsantseni irin su Imam Malik ake nufi to hadisin da ya zamanto yayi jerin gwano da irin su Imam Malik irinsa a cikin isnadin sa to shi ma wannan yana yufidul ilman nazari ana tabbatarwa cewa wannan hadisin kafan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa haythu la yakunu ghariban amma hadisin kare zaman to gari ya zaman to shi ta hanyar kawai ake sanin sa kar ya zamanto munfarad ne fard ne kal hadith alladhi yarwihi ahmad ibn hanbal mathalan yace a bisa misali ga zan buga shine malam hafiz ya buga mana misali yace kamar hadithin da imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi wa yusharikuhu fihi ghayruhu an ash-shafi'i amma bai kadaita da riwayar hadithin shi kadai ba wani daga cikin sauran almajiran imam ash-shafi'i su riwayar hadithin kamar yanda imam ahmad ya ruwaito daga wajen imam ash-shafi'i malamin wato imam ahmad ya ruwaito hadithin daga imam ash-shafi'i kuma ba shine kadai ya ruwaito hadithin daga imam ash-shafi'i ba an samu sauran almajiran imam ash-shafi'i su ma sun ruwaito hadithin saboda kaga ba garib bane an fitar masa da sifar garaba an fahimta wa yusharikuhu fihi ghayruhu an malik ibn anas shi kuma imam ash-shafi'i ya ruwaito hadithin daga imam malik amma bai kadaita da riwayar hadithin daga imam malik ba waɗansu daga cikin almajiran imam malik sa'o'in tsaron imam ash-shafi'i su ma sun hadu da shi wajen riwayar hadithin daga malik ba shafi'i ne kawai ya ruwaito shi daga malik ba fa innahu yufidu al-ilm inda sami'ihi bil istidlal min jihati jalalati ruwatihi fa innahu yufidu al-ilm inda sami'ihi wannan hadisin yana tabbatar da wato yanke ilimi na wanda yake baya jawaza baya halatta cewa abin nan akwai ko shakka a cikin sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada duk wanda yaji wannan hadisin wanda zai tabbatar da ilimi amma ta yaya zai tabbatar da shi bil istidlal min jihati jalalati ruwatihi ta hanyar kafa hujja da wato girman waɗanda suka ruwaito wannan hadisin domin abinda za a ce shine cewa idan da kamar a ce akwai kuskure a riwaya yanzu kamar yawanci abinda suke ce ma wannan ita ce suke ce mata daga cikin suke ce mata silsilatu zahab hadisin da Abdullahi ibn Umar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar almajirin sa Nafi' ya ruwaito daga wajen sa daga Nafi' kuma Imam Malik ya ruwaito daga wajen Nafi' daga wajen Imam Malik kuma Shafi'i ya ruwaito daga wajen Shafi'i kuma Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito kaga dukkan su a'imma ne jerin gwano haka suka yi shine ake cewa wannan silsilar yace tsakaninka da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai ka bude labule kawai ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam quru yana fada ko yana aikin da aka ce yayi domin dalili shine cewa idan da kamar a ce akwai wani kuskure wajen riwayar hadisi idan bai bayyana ba a tabakar tabi'in Nafi' bai gano kuskuren ba in cewa Nafi' ba a gano cewa Nafi' yayi kuskuren ba to Imam Malik zai gano idan Imam Malik bai gano ba to zai wahala a ce kuma Imam Shafi'i bai gano ba idan Imam Shafi'i shi bai gano ba zai wahala a ce yazo hakan Imam Ahmad ibn Hanbal bai gano ba saboda koyaushe aka yiwo aka samu silsila a cikin isnadin aka taho aka samu imam ba liman shugaban babban malami Imam Hafiz bayan wani babban abin da ya biyo makamancin sa in akwai kuskure a ciki zai bayyana an gane saboda haka hadisin da ya ruwaito irin shine ake ce masa silsilatu zahab wanda al-Hafiz al-Iraqi ya tattara ya bi musnad al-Imam Ahmad ya bibi irin wa'annan hadisan tunda dai musnad al-Imam Ahmad shine na karshe kuma shine ya tara hadisan kusan hadisan kowane sahabi yake tarawa gabaki daya amma wa'anda yake ba hadisai mawdu'ai ba shi da yace dukkan su ingantattu bane amma yayi kokari ya zamanto babu hadisi na ƙarya mawdu' to Imam Ahmad irin wa'annan hadisai da Imam Ahmad ya ruwaito daga Imam Shafi'i daga Imam Malik har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine shi Imam al-Iraqi Zainuddin al-Iraqi malamin Hafiz Ibn Hajar ya fito da su daga baya shi kansa Ibn Hajar ya ƙara masa ya masa istidraki akan waɗansu daga ciki kamar yanda yake faɗa to akwai irin waɗannan hadisan su ma ba a ko shakka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa babu ko shakka cewa tufidul ilm amma ilmin da suke ifada ilmin nazari ne domin ba kowa ne ya san abin nan hanyar da zai istidlali akan wannan ba nan ya kawo dalili na farko shine jalalati ruwatihi ko وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم دومن سوء أكن كنسو سنة دائرين سفوفين دا أكي نيما سفوفين دا أكي نيما نكر أن رواية نكر أن أبن دا أكر ويتو ونن سفة دا سكة دا إتا كمرواتو يوان عددين أنغاني واتو كي سوء كي غياني kowanne daga cikin su shi kadai gayya abinda dama me yasa ake sharadin adadi wajen riwaya na'am a'a ba adala ba dan a sami yaqini dan a sami yaqini saboda abin nan ana cewa al adadu auladul hubb min al wahid idan yanzu aka zo aka yi a yanzu alal misali aka zo yanzu alal misali makon da ya wuce ba da mun ce ko a canza ranar karatu ba to yanzu a dauka wani mutum bai zo karatun nan ba yaje yasa aka zo aka samu yazo ya samu kamar a ce mutum 20 da suka zo karatun nan sun zo sun gaya masa cewa ba a canza rana ba sai ya samu mutum daya ya gaya masa cewa an canza rana amma ko mutum daya din nan baya fashi kuma ya san shi haziki ne maganar wa zai karba eh ta jama'a domin zai wahala a ce dukkanin su sun ji kuskure gabaki ɗaya su hada akan kuskure to amma akan samu mutum daya da zai zama to shi kadai gayya wanda shi kadai din abinda yake tare da shi na sifar da zaka sami yaqinin gaskiyar magana daidai yake da kamar a ce jama'a da yawa ne suka gaya maka to shine matsayin irin sai Imam Malik ne shi yasa wata ran aka zo aka tambayi Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal cewa gashi mutane sun zo sun yi riwayar hadisi daga an yi riwaya mutane da dama sun saba ma Sufyan ats-Tsauri wanne yace magana zai yake cewa ai inda dubu ne irin su magana Tsauri tace abinda zan kaddamar komai yawan su ba su kai magana Tsauri ba haka Yahya ibn Sa'id al-Qattani yake fara to saboda haka abinda wannan shine dalili na biyu da Imam Ibn Hajar ya fada cewa maganar su tufidil al-ilm an-nadari domin mun ce idan aka samu hadisi ya zama to mashhuri ko da hanyoyi masu yawa kuma ya zamanto ba raunanan mutane suka ruwaito ba zamu ce wannan shuhurar ta sa shi mu dauka cewa yufidul ilman nazari ko to sai ya zamanto kan cewa ba a samu mutane ba amma aka samu wannan sifar tasu amma sifar tasu ta kai matsayin da daidai take da yawan mutane din saboda haka su ba kaga wannan sai su ma abinda adadi mai yawa yake yi shi ma zai sa abinda zai sa wannan sifar tasu ta yi shine wannan abin shine istidlalin al-Hafiz Ibn Hajar cewa abinda adadi mai yawa yake yi to wannan sifar da suka tara irin waɗannan manyan malaman su ma ita ma ta wadata ta yi domin abinda adadi mai yawa yake yi shine abbab kiyaye magana yadda suke ba tare da an yi kuskure ba to su ma suna da wannan sifar tabbab wanda yake da wuya kaga kan cewa sun yi kuskure a cikin abinda suka ruwaito abu dan yi istidraji kadan ina so dan ku fahimci yadda malaman hadisi suke gane mutum mai kiyaye hadisi idan a ce mutum ya zauna ya ruwaito hadisai dubu a zama ɗaya zai iya sardin asanid da kansa kamar isnadi dubu a same shi yayi kuskure a cikin ƙasa da goma a same shi yayi kuskure a ƙasa da goma to wannan me zaka dauke shi mai rauni ko zaka dauke shi mai kiyaye abin da ya ruwaito mai kiyayewa amma da za a samu kan cewa ko yaushe ruwaito hadisi idan aka zo aka ga abin da ya faɗa aka ga abin da sauran mutane suka faɗa sai a ga ya saba musu kullun yana yau ya saba ma wancan yau ya saba ma wancan yau ya saba ma wannan yau ya saba ma wancan a cikin hadisai dubu za ka samu wanda yake zai hadisinsa zai kama da sauran mutane za ka ga kan cewa kaɗan ne ko kuma za ka gani sau da yawa yakan ɗan kusanta ya kama da su sai za ka sake masa muqaribul hadith ko muqarabul hadith ai yana kusantar da kama da riwayar mutane to taka malaman hadisi suke duba to sai su ga riwayoyin da mutum yayi yanzu lokacin da aka zo ake magana akan Ibn Wahab cewa yana kuskure sai Imam Zahabi yake cewa mutumin da yake ya haddace hadisai dubunnai masu yawa sannan a cikin kurakuran da aka samu yayi ba a samu kurakure ba sai ɗan ɗaiɗaikun kurakure wanda ba su kai guda goma ba don wannan yayi kuskure hakka ce wannan zai tasiri akan haddasa da tsantseninsa haka nan ma suka faɗa akan wani daga cikin almajiran Shu'ba Shababa Ibn Sawwar shi ma an ce mutum ne wanda yake ya haddace wajen hadisi abin nan yana sardin hadisai dubunnai a zama daya yace to irin wannan mutumin dan yayi kuskure a hadisi daya biyu a wannan ba zai tasiri akan maganar sa to wannan ya kama wannan na faɗa ne dan mu gane irin matsayin irin waɗannan malamai din ba kamar dai har yanzu kissan nan ta wannan shedaniyar matar da ta kawo ta zo sarba mutane takarda ta ji wai kowa ya karanta magana suka karanta san da su tambaye su kowa ya faɗa abin da ya karanta abin da ke cikin takardar kowa ya kawo shi bisa kuskure yace to sannan kuma ku rinka yadda da hadisi yanzu zan rage baku magana ko wannan kuma wanda ya kawo min yadda take ko yayi ƙari yayi rage to ga gani ita tana kamanta mutanen wayannan mutanen ne da mutanen yanzu ana yi maka maganar mutane da za su zauna kawo maka isnadai daban-daban kuma da matani ko ne da mataninsa ko watannin nan abadi daban-daban a imani sallah azumi zakka haji jihadi ranar kiyama fada'il wane ne amma kaga kan cewa kuskuren da za su yi a zama daya wanda za su kawo dubunnan abin nan da daruruwan isnadai bai fa a kirga daya biyu uku ba to za ka kamanta su da wanda yake magana daya zai ji yanzu nan ka bashi magana ka juya ka ce maimaita maka yayi kuskure za ka kamanta shi da wannan ko ka za kana cewa mustahili ne a sami irin wayannan mutanen jaizi ne za a iya samu wanda yake mustahili ne to yana nema ya hukunci ne da ilimin sa shi abin da ya sani ne ya san wani ba amma bai san abin da sauran ba sani ba yanzu kaga a zamanin nan da muke ciki a Mauritania yanzu akwai mutane da suka haddace al-qamusul muhit na Fairuz Abadi al-qamusul muhit akwai wanda suka haddace shi da ka duk kalma idan ka kawo musu za su kawo maka ita ne hatta irin wannan akwai wani lamanta matsala ce ta fiqhu da aka tambaye shi da ana ta tambayar malamai sai kawai ya kawo wata fasara daga cikin kamus Fairuz Abadi da haka ya warware wa mutane matsalar ta fiqhu saboda shi ya haddace Fairuz Abadi kamus ne fa dictionary kawai yanzu kace mutum ya haddace dictionary to akwai irin su a cikin hamada almuhim wannan dai istidradi ne muka yi na'am saboda an samu mutane da dama sun ruwaito hadisin daga cikin almajiran az-zuhri cewa lokacin bayan sallar asuba ne sannan kuma an samu shaida daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanya Aisha radiyallahu anha ba ta hanyar Abu Huraira yana umarni yana cewa idan mutum yayin sallar salatati al-fajr falyattaji ala shiqqihi al-ayman yana umarni da wannan duk da yake an yi magana akan wannan hadisi amma shahidi ne daga hadisin Aisha cewa kishingida din bayan sallar asuba ne yana daga cikin misalan hadisai shahid da suka kawo bayan rak'atil fajr asuba ne ce rak'atil fajr ne ke nufi to yace wala ya tashakkaku man lahu adna mumarasatin bil ilmi wa akhbarin nas anna malikan masalan law shafahu bi khabarin annahu sadiqun fi duk wanda yake da gogayya mafi karancin ta na ilimi baya ko shakka duk wanda yake da gogayya ta ilimi da kuma ya san labarurrukan mazajen addinin musulunci ya san tarihin su baya ko shakka cewa da zai yi baki da Imam Malik ya gaya masa magana cewa Imam Malik gaskiya yake faɗa yanzu dan Allah nan da Imam Malik ya zo ya gaya mana magana cewa Nafi'u ya gaya masa Abdullahi ibn Umar ya gaya masa akwai wanda zai shakka a cikin mu ko Abu Farki ma Malik ya kace ya gaya maka wani Abu Farki ma zai ce sai zo ya ce ai wannan sai ta da duniya tsaye cewa Imam Malik ne ya gaya masa ya ga Imam Malik Abu Farki ya gaya masa ballan kana kuma ya ganshi mushafahatan فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعدا أما يخشى عليه من السهو ازداد قوة وبعدا أما يخشى إليه من السهو إذا يزمنتو أكسام تارد إمام مالك أكسام ونمك من شنسا ونديك عئرن درجة سا تو كاقة سيلا بارن يددك عارسا من كرفي دي نيسانتا تجتشي وانسا مرفقا ووجن رواية تاسا دن داما أبن دايك جيمس سورو باكر يابا masu riwayar hadisi ingantattun mutane waɗanda suke adilai ba ƙarya ake ji musu tsoro su ba su fada cikin galab da sahau rafkanwa da kuskure wanda ke ba wanda zai tsira daga wannan ta yaya ake hadawa idan aka hada riwaya idan aka hada tanan da tacan aka hada qara'i sai a fitar da kuskure sai ya zama to kan cewa an samu rinjaye kan cewa babu kuskure wa hadhihi al-anwa' allati dhakarnaha لا يحصل العلم بصدق الخبر منها الا للعالم بالحديث تو اما فإل وانن نوعي غدا uku da muka ambata ilimi da ake fada alqat'u wato ilimin da ake fada yanke da tabbacin da ake cewa in mutun ya ji su zai tabbatar da gaskiyar wanda ya bada labarin da ingancin labarin wannan baya tabbata sai ga wanda yake masanin hadisi al-mutabahhir fihi ba ma kai masalan hadisi ba wanda yake ya zamanto bahar a ciki mai yawan ilimi a cikin ilimin hadisi din al-arifi bi ahwalir ruwati masani da matsayin masu riwayar hadisi wanne ne thiqa wanne ne ba thiqa ba wanne ne a cikin wanne ne a tabakar farko wajen malaman sa a matsayi na farko dan ka san ko malamai ma almajirai su kansu almajirai ana raba su tabaka tabaka yanzu kamar Imam Malik a cikin wajen almajiran sa a cikin wajen malaman sa irin su Nafi zaka sanya irin su Imam Malik da su Ayyub as-Sakhtiyani da Ubaydullah ibn Umar al-Umari a tabakar farko sannan ka zo tabaka ta biyu sai ka sa irin su Layth ibn Sa'ad su Abdullah ibn Nafi da sauransu za ga malaman hadisi sun kasa almajiran Nafi saboda suna da yawa wato malaman hadisi da suke da almajirai masu yawa to sai malaman hadisi daga baya sai zo sai su raba almajiran nasu matsayi yanzu kamar almajiran Ibn Shahab az-Zuhri suka raba su kashi mataki biyar akwai matakin farko sannan na biyu sannan na uku sannan na hudu sannan na biyar almajiran Nafi suka kasa su mataki tara almajiran Sufya abin nan al-A'mash suka kasa su mataki uku almajiran Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri suka raba su matsayi kamar guda biyar haka suka yi ma kowanne malami wanda yake da almajirai masu yawa to wannan duk fa dan me suka yi wannan sanin ahwalur ruwat domin idan suka yi riwaya aka samu sabani a cikin riwayar dan ka san inda zaka gano wanda ya kuskure da wanda ya daidai wato abu ne fa shi fa wato kamar lissafi yake fa wannan sha'anin ilimin hadisi kamar mathematics yake abu ne wanda yake kamar komai abu ne wanda yake babu burin a ciki komai da dalilai ake yi za ka ganshi kiri ga ayo ga abubuwa din nan a bayyane za ka gani kamar inda zaka yi lissafi haka zaka kawo warware shi to shi yasa din nan al-hafiz yake wannan abin da yasa ne muku wannan bayanin dan kusan me ma nan al-arif bi ahwalir ruwa ahwalur ruwa sanin masu riwayar hadisi ba wai kawai ya takaita akan ka san cewa wannan thiqa ne wannan ba thiqa ba a'a akwai abubuwa da dama da zaka sani ka san me ya tabakar sa a cikin almajiran malaman sa ka san wuraren da yaje wuraren da ka san cewa cewa in yana riwaya mutum ne wanda yake riwaya daga ka ko ko yake riwaya da littafi kuma yayin da yake in an san cewa da littafi yake riwaya waɗanne wurare ne yaje ba shi da littafai dan ka gane a ina ne ya kuskure wajen riwaya duk fa wannan ana yi fa kuma idan ya kasance yana riwaya da littafai to ai mun ji labari ya makance yaushe ya makance da ya makance su waye suka yi riwayar hadisi bayan ya makance lokacin da ya makance yaya haddasa take ya zamanto yana in da ya makance din nan aka zo riwaya wajensa ana samun wani amintacce yana karantawa daga littafin ko ko yana dogara ne da haddasa wanda take kuma gurbatacciyar hadda tunda ya saba da kanta daga littafi saboda kuma samu wanda suka rawaito daga cikin hadisansa bayan ya makance ko kuma ba makancewa yayi ba masifa ce ta same shi littafin nasa suka bata kamar akwai wani Husayn ibn Bashir babban malami daga cikin malaman Imam Ahmad ya zo wajen Ibn Shahab az-Zuhri malamin Imam Malik malamin Hijaz gabaki daya ya zo yayin riwayar hadisi masu yawa daga wajensa da ya tattara safansa zai tafi gida daga wasit yake da ya tattara safansa zai tafi gida sai aka saboda haka in ka bincika Sahih al-Bukhari ba za ka taba ganin kaga da Ibn Shahab az-Zuhri da Husayn ibn Bashir dukkanin su manyan malamai ne kuma suna da riwaya a cikin Bukhari amma ba za ka taba samun wata riwaya a cikin Bukhari da Husayn ya rawaito daga Zuhri ba duk hadisin da Husayn ya rawaito daga Zuhri Imam Bukhari ya ajiye shi a janibi saboda san bai kiyaye hadisin Zuhri ba guda hudu kawai su wanda su ne suka tabbata to su ma guda hudun Imam Bukhari ya kyale su an gane to wannan duk shine ahwalur ruwat din duk wannan su ne al-arif to wayannan malaman hadisi da suke da irin wannan ilimi su ne zaka ga sun san in suka ce maka wannan hadisin mashhuri ne wannan hadisin yufidul ilman nadari to nan wajen kai da baka sani ba dole ne kai dukan cewa kai ce taqlidi in dai har ka san ilimin ka san irin waɗannan abubuwan dole ne kai dukan cewa kai taqlidin su shi yasa kan cewa su kansu manyan malaman al'umman nan suke mai da al'amari gare su shi yasa Imam Shafi'i tare da shi kansa malamin hadisi ne yake ce ma Imam Ahmad idan hadisi ya inganta a wajen ka gaya min sai ne fatawa da shi saboda ya san matsayin sa ilimin hadisi ya fi nasa matsayin kuma sun sallama wa malaman hadisi din shi yasa nake mamakin waɗanda yanzu zaka ga sun zo ba wanda zai san matsayin irin su Sheikh Al-Albani a ilimin hadisi a wannan zamani sai wanda ya karatu ilimin hadisi kakkurin kan sauraron maganganun mutane wanda suke suna ganin koda su malamai ne sun je sun karanta amma su fannin su sun ka su gwaraye ne a lugha ko a fiqh kaga sun zo suna tukan albani kace zaka saurara maganar su ai malamai ne suka fada ba sai kamata ka saurari maganar su ba malaman hadisi da suka san Sheikh Al-Albani wanda koda yayi kuskure suka yi masa intiqadi irin su Sheikh Ad-Dawish su abinan Alwan da sauransu su da hajjin da suke ma Albani istidraki da ajaji saboda sun san matsayinsa sun san matsayinsa a wannan fannin ba wanda zai san matsayin abin ba wanda zai san matsayin ahlul fadl sai ahlul fadl shi yasa din abin nan dukkan wanda ya san ilimin hadisi ya tsaya ya karanta ayyukan da Sheikh Al-Albani ya sai ga dole ya sallama masa shi yasa kaga wanda suka san kansu irin su Sayyid Sadiq da ya fiqhu sunna irin su a Dr. Yusuf Al-Qaradawi da ya al-halal wal haram da sauransu da hatta Muhammad Al-Ghazali ma da ya fiqhu sirra din su sai suka mika mal Sheikh Al-Albani da fa suka ce mun kawo hadisi a ci ba mu san matsayin su ba kan fitar da hadisan da hukuncin su sun san cewa wannan fajensa ne kaga shi yasa Sheikh Al-Albani ya takhrij al-halal wal haram yazo kuma ya takhrijin abin nan a Sayyid Sabiq ya tamamul minna to wannan shi din ne da wannan istidraj ne kan maganar Hafiz Ibn Hajar na'am Hushayn ibn Bashir al-Wasiti hadisan da ya ruwaito daga Ibn Shihab az-Zuhri al-Muttali' ala al-Ilal kuma bayan ya zamanto masani da irin matsayin masu riwayar hadisi kuma ya zamanto masani ne da illolin hadisi din an gane masani ne da illolin hadisi ya san irin illoli boyayyu yanzu alal misali yanzu kaga Imam al-Bukhari idan ya taso zai kawo maka hadisi na Ma'mar ibn Rashid to ka dubi sahih al-Bukhari zaka gani dukkan mata dalibin Ma'mar ibn Rashid idan dan Basra ne to ba zai kawo hadisin sa shi ba zai kawo riwayar sa shi kadai ba sai ya samu wani wanda ya riwaya irin tasa sannan zai kawo saboda sanin wannan ya nuna saboda Imam al-Bukhari ya san ilal sanin ilal ne ya sanya domin dalilin da yasa Ma'mar ibn Rashid mutumin Yaman ne asalin sa mutumin Basra ne kai ya bar Basra ya zo ilimi ya kai shi Yaman ya zauna a can yana Yaman a can ilimin sa yake da littafansa da komai da komai da almajiransa yana nan sai aka kawo masa labari aka rubuto masa takarda mahaifiyarsa ba ta da lafiya a Basra sai ni igari ya tafi Basra ya je ziyarci mahaifiyarsa da ya ziyarci mahaifiyarsa daliban hadisi suna ta jin labarin sa Ma'mar ibn Rashid yau ga Ma'mar ibn Rashid ya zo mana gari da wanda ake da kaggari a tafi har Yaman har Yaman za a tafi neman ilimi wajen sa Yaman fa sai ka wuce maka sannan ka gangara kai tayi suka gashi ya zo har gida sai suka bar komai suka zo wajen sa suka maka to sai da shekara biyar a Basra amma a lokacin da littafansa ba sa nan sai aka ga yayin da ƴan Yaman suka ruwaito yayin da ƴan Basra suka ruwaito hadisai daga wajen sa idan malaman hadisi da suka zo suna kwatanta riwayoyin ƴan Basra da riwayoyin almajiran Yaman sai suka ga ganin kuskure sai suka tabbatar cewa wannan kuskuren daga Ma'mar ne tunda waɗannan dalibai ne masu yawa amma kuma gashi ana ganin kuskure maganar ta saba da ƴan Yaman sai suka ce wannan tabbas daga wajen shi Ma'mar ne suka bincika sai suka gano cewa ashe da ya tafi Yaman da ya bar Yaman ya tafi Basra bai tafi da tafansa ba Yaman tafansa bai kuma aika a kawo masa ba saboda haka ya kuskure yarin kuskure dan haka Imam al-Bukhari in ka kula ni wannan na bibiya hadisin da kaina na bibiya hadisan Bukhari riwayoyin Ma'mar gabaki ɗayan su na abin a cikin Bukhari waɗanda almajiran Basra suka ruwaito daga Imam al-Bukhari da yawa in Ma'mar ya ruwaito hadisi ba za ka samu almajiran sa dan Basra ba a cikin Bukhari in ka samu dan Basra kuwa to sai ka samu wani yayin muwafaka da shi a cikin riwayar hadisi amma ba za ka samu wanda yake dan Basra ne kadai ya ruwaito hadisin nan daga wajen Ma'mar ba sai ka samu wani sai ya samu shaida sannan zai kawo hadisin sa to wannan shine sanin ilal hadisi dalilan da hanyoyin da illa suke shiga cikin hadisi a wannan ina kawo shi ta fuskar kamar hira don kusan wannan ilimi din amma wannan abin nan dan ta fuskar shi ne don kusan matsayin wayannan malaman to yace wa kaunu ghairihi la yahsulu lahu al-ilm la yahsulu lahu al-ilm bi sidq dhalika li qusurihi an al-awsat al-madhkura la yanfi husul al-ilm lil-mutabahhir al-madhkur wallahu a'lam to wata kila zaka iya mun musu shine nan malam yake cewa wata kila zaka iya mun musu kace ai wannan ilimin ba zai samu ba in ba ga malaman hadisi ba sune kadai suka san wannan saboda haka ya zaka ce yusidul ilm shine kamar yanda dan uwa yake cewa al-ilmu daruri ne ko ilmun nazari yace ilmun nazari ne domin idan ka kore ilmun daruri ilmun nazari yana nan kuma duk matsayin su daya shi yasa nan al-hafiz yake cewa kasancewar wanda ba malamin hadisi ba baya samun wannan ilimin da ake bukata wannan yaqinin da ake bukata shi baya samun sa da gaskiyar magana da gaskiyar hadisin da aka ruwaito wannan rashin samun sa saboda kusurin sa ne gajiyawar sa kasawar sa anil awsatil madhkura akan ya samu wa'annan sifofi da ake fada na sanin ahwalur ruwat da sanin ilal sai da kuma wato sanin ilimin hadisin da tsarin ilimi ne yawa a cikin sa ya gajiya ne ya kasa ne wajen samun wannan ko ba haka ba la yanfi husul al-ilm al-mutabahhir al-madhkur amma wannan ai ba zai kore ba ga wanda yake shi mutabahhiri ne a cikin ilimin ya tara ilimin mai yawa ya zama to shi ya samu al-abin yaqinin da ake nema wallahu a'lam wal ilmu indallah wa muhassil al-anwa' al-thalatha allati dhakarnaha anna al-awwal yahtassu bis-sahihayn nan to ake a takaice abinda muka faɗa ga baki daya hadisin da yake ake yaqinin gaskiyar ake yaqinin cewa tabbas 100% 100% magana ce ta gaskiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam abin na farko abin da yake cikin sahihain ya kebanta da abin da yake cikin sahihain na biyu wanda yake da turuqul turuqul mutaaddida asanid masu yawa mutabayina daban-daban da hanyoyi daban-daban na uku marawahul a'imma wanda manya-manyan bijiman malamai suka ruwaito wa yumkinu istima'u thalatha fi hadithin wahid ko ba zai yiwu ba zai yiwu a samu dukkan wannan sifofin a cikin hadisi daya yana cikin sahihain kuma gashi hanyoyi masu yawa sannan kuma gashi kuma musalsal bil a'imma wa yum fala yab'ud hina idhin alqat' bi sidqihi wallahu a'lam a lokacin nan ba yanke da kan cewa wannan hadisi wannan haka yake tabbas gaskiya ne wannan ba abu ne wanda yake mai nisan fada ba wallahu a'lam ilmi ko yana wajen Allah madaukakin sarki sai mu tsaya anan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وين تنبين قارن بياني أكان شرد بخاري دا مسلم من رواية وحديث تقول لك دي وانا نزيزو دا تفسيلي بإذن الله أما دي أتكيشي أبن دا أكيشي ما sharadin Bukhari da Muslim malamai sun yi magana akan su kamar su abin al-Hazimi ne nasikh hadith nasikh al-hadith wa mansukhihi da kuma Abu Tahir al-Silafi sharadin Imam al-Bukhari shine cewa a wajen masu riwayar hadisi su zamanto a dabakar farko na waɗanda a wato matsayin farko na daliban malamai masu yawan almajirai ba zai zo ya zuwa ga dabaka ta biyu ba matsayi na biyu sai idan yana so ya zamanto ya kore kadaituwa ga yan dabakar farko wato alal misali yanzu kaga kamar in ya zo hadisan da az-zuhri ya ruwaito in zai kawo hadisi na zuhri sai ya duba ya gani cewa suwaye matsayin suwaye wato ɗan ajin farko cikin malaman cikin ɗaliban zuhuri akwai Imam Malik akwai Mu'ammar ibn Rashid akwai Sufyan ibn Uyayna waɗannan sune tabakan farko na almajiran Imam Malik na almajiran ibn Shihab az-Zuhri to saboda haka hadisan da kuma Yunus ibn Yazid ibn al-Ayli da Uqayl ibn Khalid su biyar ne dama a tabakan farko to idan yawanci za ka ga hadisan Imam al-Bukhari in na zuhuri ne ta wayannan yake tawowa idan kuma yazo ya zuwa ga tabaka ta biyu matsayi na biyu waɗanda ba a tabakar farko ba ƴan aji na biyu to zai kawo su ne dan ya ƙara ya kore kadaituwa ya zama to hadisin wato Malik ne kawai rawato shi daga Ibn Shihab az-Zuhri to sai ya kawo wani wanda yake ba koda ba a matsayin Imam Malik yake ba yayi muwafaqa da Imam Malik wajen riwayar hadisi amma ɗan tabaka ta uku da ta hudu da ta biyar ba ma ya kula da hadisinsu ko kadan haka suke da shi da Imam Muslim an gane wannan sharadin su kenan na wajen rijal saboda haka tabakan farko abinda ake cewa tabakan farko aji na farko sune mutane da suka tara sifofi guda uku na farko su akan kansu amintattu ne da kuma masu itikani masu tsantseni masu kiyaye abinda suka ruwaito sannan kuma sun ruwaito hadisai masu yawa daga wajen malamin sannan kuma sun zauna tare da shi zama mai tsawo an gane wato me yasa suke sharar da zama mai tsawo don wato ya zamanto sun fahimci ilimin sa sun kwashe sun zuke ilimin nasa gaba daya ba kawai sun zo ne kawai suka kwana daya kwana biyu shikenan suka tafiyar su ba ba yan jirani bane sun zo sun zauna tare da shi sun yi gogayya sun san ilimin sa sosai sun kwasa yanda ya kamata to su ne tabakar farko tabaka ta biyu su kuma ba su kai na farko ba wajen hadda amma kuma sun dade tare da shi sun san ilimin sa tabaka ta uku ba su kai na farko ba ba su da hadda kamar na farko kuma ba su kuma yan jirani ne ba su dade tare da shi ba ba zade kamar na biyu ba ba su dade ba kamar na biyu sannan na hudu su ne waɗanda suke abin nan raunana ne ba su da hadda amma kuma sun zauna tare da malamin sun dade wajensa na ƙarshe kuwa ba su da hadda kuma yan jirani to sharadin Bukhari su ne na ɗaya na biyu kuma domin ya kawo abinda ake ce masa mutaba'at wa shawahid dan ya dauke kadaituwar masu riwaya daga wajen tabakar farko shine sharadin Bukhari shine sharadin Muslim wajen rijal kenan wajen isnad kuwa sharadin Imam al-Bukhari ya saba da sharadin Imam Muslim domin sharadin Imam al-Bukhari shine cewa duk wanda duk almajirin da zai ruwaito daga malamin sa sai ya tabbatar cewa sun taba haduwa kuma ya ce ya ji daga malamin nasa ko ya tambaye shi ko sun yi tafiya tare ba kawai zamani ɗaya ya hada su ba an gane yanzu alal misali akwai cikin kafin mutuwar Sheikh Al-Albani mutane da dama da suka je Madina karatu zai yi zama sun hadda Sheikh Al-Albani idan yakan zo Madina ko ba haka ba amma yanzu duk wanda yayi wannan zamanin ya zauna a Madina sai ka yanke kan cewa ya hadda Sheikh Al-Albani ba za ka yanke ba nawa ne na san ajin mu da yawa wanda a Sheikh Al-Albani ya zo Madina akwai dan uwa Shu'aibu Aliyu Dukko ajin mu dai shi ma hadisi yayi amma in yazo yace muku yayi riwaya daga Sheikh Al-Albani to kaga nan wajen riwayar sa munqati'a ce dan bai gan shi ba in yace anil Al-Albani dan kuma dan ka a ce masa magana shi ba zai ce sa'altul Albani ba ko haddathani Albani sai dai yace an ash-Sheikh Al-Albani daga Sheikh Al-Albani in ka ce daga Sheikh kaga yayi tadlisi ya koyi to ba haka ban ni na gan shi har sau uku zan iya cewa sami'tul Albani yaqul naji Albani yana fada to sharadi irina a wajen riwayar Albani iri shine sharadin Imam al-Bukhari ya zamanto ko sau ɗaya ne yana da shaida da wannan rawin ya ce sa'altu ko sami'tu ko haddathani wajen wanda ya malamin sa da ya riwaya shi ko Imam Muslim in dai sun yi zamani daya to shikenan zai dauka akan cewa an taba haduwa saboda in dai sun yi zamani daya akwai dalili akwai karina mai karfi ta kan cewa ta yiwu ya zamanto kan cewa sun hadu to ai ta yiwu ba tabbas ba ce to kaga yanda sharadin Bukhari ya fi sharadin Imam Muslim kenan to wannan shine bambanci tsakanin shi kuma amma kamar yadda nace zai zo mana a rarrabe insha Allah a cikin mabhatin al-hadith as-sahih na'am
wannan Imam al-Bukhari da
atalaqi abin talaqi ba mu'asara ba talaqi kawai ba ma ta eh na'am shi yasa wato dadin Imam al-Bukhari kenan rahmatullahi alayhi idan kaga irin wayannan hadisan in ka koma tarihul kabir hadisan da zaka ga ya kawo wani malami wani almajiri ya ce an sheikhihi da an kaga an bai ce ya ji ba daga wajensa to in ka koma tarihul kabir yawanci abinda zaka ga Imam al-Bukhari yana yi sai kaga ya kawo isnadi da wannan ma da wannan isnadin kawai zai kawo ba ma zai kawo maka nassin hadisin ba sai kaji ya ce wa qala fulanin haddathani fulan ko kuma wa qala fulanin la abina hajjatu ma'a fulan abinda kawai zai kawo maka kenan domin shi wato yana nuna maka kan cewa in baka san manufarsa ba za ka sai ka gane me yasa ma ya kawo wannan me yake nufi amma kana sanin manufar Imam Bukhari yana fadan wannan ka gane ka dauko abinan ka dauki magana talaqi din da ya sanya sharadin sa ne sosai a cikin Bukhari a cikin sahih din sa kuma ba za ka tabbatar da cewa sharadin sa bane sai ka koma ka ga cikin littafin sa at-tarikhul kabir tukuna sai za ka gane abin da yake nufi to almuhim dai wannan dai shine sharadin nan a ko kadan sharadin an ana kuma kamar yadda malamai suka ce dan wani ya ce an wannan sharadin ta tana tabbatar da haduwa tana tabbatar da saduwa idan aka cika sharadai guda biyu cewa wanda ya riwaya ya tabbata cewa sun tafi haduwa daga wajen wanda ya riwaya daga wajen sa sharadin Bukhari kenan na biyu kuma ba ya zama to ba mai tadlisi bane sharadin Bukhari a samu haduwa ko sau ɗaya ne su ka irin su Imam Ahmad ma da Ali ibn al-Madini malaman Bukhari su sharadin sai an samu ma as-sama ba kawai sun hadu sun yi haji tare ba a'a sai an samu hadisi da suka ji an ce sa'altuhu ko haddathani ko sami'tuhu sai an samu abin da zai nuna kan cewa ya tambaye shi dan ta yi su hadu yanzu kamar abin nan wannan Yahya kamar wannan Yahya ibn Abi Katir As-Sa'i ya sun yi zamani da Anas har ya ga Anas ibn Malik yana sallah a masallacin Basra amma bai riwaya hadisi lam yasma' minhu amma ya ganshi yana sallah kaga an samu liqa amma kuma riwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Anas a wajen malaman hadisi a wajen sharhin malaman hadisi munqati'a ce ba muttasila ba ce saboda bai ji shi baki da baki ba an fahimta wannan yana tambayar adadin masu riwaya da za su kai hadisi ya zama mutawatir wannan wa zai bada wannan ansar malam menene adadin masu riwaya da za su kai hadisi ya zama mutawatir ina so dai daga ciki waye zai bada ansar na'am to lalle kana malama wata kila baka zo darasin mu ba na farko na'am ahsan tabarakallahu fi ya zaman to adadin ba da kirge ne ake gane su ba da ma'ana ce wato adadin ya zaman to ya kai yanda adadin su ya kai yawan da ba zai yiwu a ce ya ba zai yiwu a hukuncin al'ada a ce sun hadu wajen su kirkirkar ya wajen wannan riwayar ba wato ka gan su adadi tuli kuma daga fuska daban-daban wani daga Misra yake wani dan Tunis ne wani dan Sham ne wani dan Iraq ne wani dan gashi dai daban-daban wanda zai wuya a ce sun hadu sun yi ittifaki akan su kirkiri wannan hadisin su fada shine ake cewa adadu tawatur ba adadi ne na kidaya ba an gane wannan yana cewa zadakallahu ilman nafi' wal ikhlas amin قوله والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق ما هي القرينة وما أمثلتها هنا وأنا ما كان أسوك من أسأل لك إني أتكين كراتو أما دي أبن دي كيني في دا أبن دي الحافظ ابن حجر يكيني في شوى يا كسا حديثي كشي أوك شوى أبن دي كمن تيان كمنا منا تبت من جفير وان دي فلا ترجع يغلب على الظن cewa ya rinjaya wajen a zatenmu cewa gaskiya ne wannan shine as-sahih wanda yake kuma kan cewa ya rinjaya a zatenmu kan cewa ƙarya yake saboda muna da dalilai na cewa ba amintacce bane wajen riwaya wannan ma kaga mun san cewa wannan maudu'i ne ko matruki to sannan akwai wanda yake abin nan zai iya daukan wannan zai iya daukan wancan idan na uku shine wanda yake ba mu da galaba bamu da tabbaci akan gaskiyar sa bamu da tabbaci akan ƙaryar sa wato muke tawakkufi to shine yake cewa in aka samu ƙarina in aka samu wani dalili da zai rinjayar da janibin gaskiyar sai ya zaman to ya karkata zuwa ga janibin gaskiya yace shine alhadith alhasan li ghairihi wato alhadithin da ake tawakkufi akan sa shine alhadithu da'if mai riwayar masturul hal ba a san shi ba shine har na kawo mana misali da kan cewa kamar alal misali mutum ya zo mana wannan darasi ba mu taba sanin sa ba ya zo daga wani gari daban a ce ya zo daga can Port Harcourt sai ya zo ya kawo mana labarin ruka akan halin da musulmi suke a can kaga idan ya zo tunda ba mu san shi ba dole sai mun tsaya tukuna mun auna idan muka samu wani dalili da zai rinjayar da gaskiyar maganarsa to sai ya zamanto mun karɓi maganarsa in muka samu dalili da zai rinjayar da rashin karɓan maganarsa da ƙaryarsa sai mu sanya shi a cikin janibin hadisul matruk shine abin da yake nufi da qarina din ma'anar qarina shine alal misali mu samu wani yaro wani yazo koda kamar sa ne shi ma yazo ya faɗi magana irin tasa kaga bai kadai ta ba kenan shi yasa za ka ga masu hadisi idan aka samu hadisi majhulul hal ya ruwaito hadisi ne da'if to idan aka samu wani hadisi kamar sa majhulul hal shi ma ya ruwaito shi ko kuma aka samu wani hadisi amma akwai inqita'i a cikin sa to sai mu ce wannan shaida ne na kan cewa hadisin yana da asali saboda haka sai mu ce yana alhasan ya zama to hasan li ghairihi ko kuma muka samu kan cewa wata ma'ana ko da ta wani hadisin ne wani sahabi ne gabaki daya yayi shaida gare shi sai mu ce wannan hadisul hasan shi zaka ga wannan da yawa Tirmidhi yake yi kaji ya ce wa fil babi an fulan wa fulan wa huwa hadisul hasan wa fil babi an fulan wa fulan wato hadisin da wannan isnadin da ya kawo wata kila garibi ne ba wanda ya ruwaito shi sai wannan amma sai gida ce hasan sai karshe sai ka ce wa fil babi an fulan wa fulan ya kawo sunayen sahabbai yana nuna maka akan cewa akwai hadisai da suka zo da ma'anar da wannan hadisin suka kawo wanda yake nuna mana kan cewa abinda hadisin nan ya kawo ba bako bane sananne ne a cikin al'umma wato yana da asali to shine kaga irin wannan ita ce qarina din in kuma aka samu qarina wadda take nuna kuskuren ka shine a samu cewa waɗansu malamai asiqat wato amintattu manyan malamai sun ruwaito sabanin abin da ya faɗa kaga an gane kan cewa yayi kuskure kenan kamar alal misali kan cewa hadisin ba a san shi ba kamar hadisin innamal a'malu binniyat kowa da wa aka san wannan hadisin da Umar ibn al-Khattab sai a samu wani wanda yake mastur ba a san shi ba ya ruwaito hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisin ne zai kara ma wannan mutum rauni zai kara masa sai mu tabbatar kan cewa wannan mutumin bai gane ba wannan mutumin bai kiyaye hadisi ba da wannan hadisin ba a san shi da asali ba daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma da mai rauni ne fa ya ruwaito hadisin daga Umar ibn al-Khattab sai mu ce a wannan ya nuna kan cewa kenan abin ya san ilimi sai a karɓi hadisin sa to irin wayannan sune qara'in din an fahimta wannan kuma yace malam dan Allah shawara zan ba mu game da waɗansu kalmomi ina so malam ka rinka fassara mana kalmomi da Hausa kamar kalmar shika da kake faɗa ni ban san fassarar ba ka huta lafiya Allah jazakallahu khairan gore ga kamata a rinka tambayi saboda sabo da faɗa din sabo da cewa shika kuma an dauka kuma dai gaskiya daukan cewa ai ku ɗaliban hadisi ne ɗaliban hadisi duk da yake littafin farko muke karantawa amma ya kamata ai tunda an yi karatu shika a san shi abinda ake nufi da shika shine wanda ya tara sifa guda biyu adalci da hadda adalci da kiyaye abin da ya sani kiyaye abin da ya sani shi ake malaman hadisi suke ce masa adab kiyayewa kuma adab din nan kashi biyu ne akwai adab kitab da adab sadr kiyaye abinda ka ji imma a rubuce kana da littafi da kake kiyaye shi kuma littafin ka tsare shi ba za ka bari a je a cancanza maka ba ko wani ya je ya kara maka abinda kai baka rubuta a ciki ba ko kuma ya zamanto kan cewa kana da hadda in ka ji abu za ka kiyaye shi ka kawo shi kamar yanda yake koyaushe ka nemi ka halarto shi za ka halarto shi ba ka zo halarto shi sai ka rinka kama tasha ba to wannan ba za ka ji ana kana da babu abin sadr ba sai ka koma ka rinka rubuta a cikin littafi kuma shi yasa amma malaman hadisi suna kaddamar da babu kitabin akan babu sadr saboda littafi ba zai ha'ince ka ba amma hadda za ta ha'ince ka wannan kuma malam ina mai ba da shawara idan an ja baki a dinga fassara kowace kalma dalla dalla kafin a bayyana ma'anar jumla saboda akwai masu karancin larabci in ba a fassara ɗaya bayan ɗaya ba ba za mu rike fassarar ba kuma akwai iri na da yawa domin ni iyakaci na hau na daya kuma akwai ma wanda bai yi na dayan ba akwai kuma waɗanda sun yi nisa ko malam a dinga tafiya sannu saboda iri na ɗan dagaji tunda wannan shine farko idan bamu gane shi ba ba za mu gane na gaba ba jazakallahu khaira wannan kwarai shawararka in karba insha Allah in Allah ya kai mu darasi ne zuwa haka zamu rinka yi amma kuma gaskiya ina bada shawara ga ƴan uwa da ake karatun mustalah ya kamata a ƙara kaimi a karfafa ilimin nahwu a karfafa ilimin arabiya domin ilimin arabiya din nan gaskiya yana daga cikin ulumul ala da suke da sunne dole za a fahimci ilimi abin nan musamman yanzu kun ga mustalah muke idan da usulul fiqh ne sai yafi wahala haka ga wanda ba shi da asasi a arabiya saboda haka abin nan ya kamata darasi na arabiya a samu dai ajrumiya din nan a gama ta a tufata sanniya a samu a gama ta in kuma an yi nahawul wadih ne in mutum ya gama na daya to lalle ya kokari ya shiga na biyun nan akalla in mutum ya samu nahawul wadih na daya da na biyu to ya samu kyakkyawan asasi a larabci in ka gama na daya da na biyu ai kawai ka tafi alfiya saboda haka wanda bai yi na biyun ba ya kokari ya shiga na biyun kuma a tsaya a yi a fahimce shi dan zai taimaka wajen sha'anin karatu din wani lokaci abin da ya sa aka ga ina karanta jumlar gabaki daya saboda maganganu ne yake kawowa na istidlali ba za ka fahimci dalilin ba ta fuskar kalma din dole sai ka kawo jumlar gabaki daya tunda dalili ne bayani ne wato abin nan abinda ake ce ma dalilai ne kafa dalili ne in ka ce kaza ga hujja in ka ce kaza ga hujja to irin wannan ja argument da ake yi kowa yana kawo hujja ana kawo hujja a ciki yawanci sai ka kan cewa in ba ka kawo jumlar a gabaki ɗaya ba da waya zama tukan sha ma'anar ta bayyana amma Allah ya dinsa wannan a cikin zan lura da wannan don wajen karatu din ya zama tukan cewa muna abin Allah ya zamu rinka kula da haka malam me ake nufi da al istidrak tahrij tahqiq Allah bai da baya za ka rubuta haka ko madiru kenan wannan din abin da ake nufi da istidrak wato abin nan ba san da zan ce da Hausa ba abin da yake mutun ya kamata a ce yayi bai yi ba sai ka zo ka gaya masa cewa yanzu kamar al-hakim mai mustadrak ya kira sunan littafin sa al-mustadrak shi da nufin sa yana so ya riskar da waɗansu hadisai da suka cika sharadin Bukhari da Muslim amma ba su kawo su ba kamar yana so ya riskar da hadisan gare su ne yace ai ya kamata wannan ma ya cika sharadin ku shi ma ku ya kamata a ce da shi ma kun kawo shi shine istidrak kenan wato kamar abinda ake ganin kan cewa cikawa ne wato shi ko tahrij shine ka fitar da hadisi daga asalin sa yanzu alal misali idan aka ce maka innamal a'malu binniyat ka je ka gano wani sahabi ne ya ruwaito hadisin kuma sahabin da ya ruwaito hadisin wa wa'annan tafan hadisi aka ruwaito kuma da aka ruwaito shi a wa'annan tafan hadisi da wa'annan isnadai aka ruwaito kuma da aka ruwaito shi a haka din menene hukuncin sa wannan shine tahriji ka san hadisin asalin sa da masdarin sa da kuma hukunci akan shi kansa hadisi din in kawai ka fitar da hadisin kace rawahul bukhari da muslim da sauransu ko kace rawahu tirmidhi wa abu daud da sauransu baka faɗi hukunci akan sa ba baka yi tahriji ba in kawai kace wanda ga wanda suka ruwaito shi wannan azu kai shi ake ce ma al-azu wato ka dangana shi ga wanda ya ruwaito shi amma baka yi tahriji ba sai idan har ka faɗi hukuncin sa da matsayin sa shi ko tahqiq abinda ake ce ma tahqiq kalma ce ta zamani wato a samu littafi a yi masa hidima ta hanyar tabbatar da nassin da ya faɗa haka ne idan littafi don yawancin su fannin da hannu aka rubuta su ko ba haka ba asali to ka je ka samu nuskohi daban-daban da aka rubuta kwafi-kafi daban-daban wanda yake ba lallai zaman to asalin su ɗaya ba kufan ɗaya ake daga ɗayar ba kowace tana da asali nata daban sai ka zo ka haɗa kowace idan ka gani yaya nassin abubuwan suke a ciki yanzu alal misali kamar nushat sahihul bukhari akwai riwayoyi daban-daban nuskohi daban-daban za ka ga a cikin sharhi ibn hajar yana ce za ka ga yana ta nuni ya zuwa ga sabanin waɗansu lafuzan wata za ka ga kan cewa wani yanzu kamar a kitabu akhbaril ahad a wata nushar kitabu akhbaril ahad yazo amma wata nuska ta Bukhari babu akhbaril ahad ne ba kitab bane sai ya mai da shi baji kawai to irin wannan ka zo kaga irin wannan sabanin na nuskohi kai ishara gare su sannan kuma duk abubuwan da aka kawo na ilimi a ciki ka tabbatar da shi idan ya ruwaito daga wajen idan kamar littafi ne na fiqihu yace Imam Malik ya faɗa abu kaza ka koma ha gani ai na Imam Malik ya faɗa kuma abinda wannan malami yace Imam Malik din ya faɗa haka yake kamar yanda ya faɗa ko kuwa da ma'ana ya kawo shi kuma da ma'anar ta saba yanda Imam Malik din ya faɗa a cikin wancan ko bata saba ba sai ka zo ka nuna a ƙasa kan cewa ga inda Imam Malik din ya faɗa ga inda wannan malami ya faɗa wannan shi ake ce masa khidmatun nas akwai wato tahqiq din abu biyu ake ai tahqiqin nas shine ka tabbatar da abinda aka rubuta din yaya yake hakikatan haka yake ko ko akwai kuskure sannan na biyu kuma ta abin nan khidmatun nas kai mashi kansa nasin abin ilimin da ke cikin littafin kai masa hidima to shine ake cema at-tahqiq shikenan ai lokaci eh mun ma gama tambayoyin alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi